بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود غدي استبتغ الله سبحانه وتعالى ونسكر رحمة سا درس دعيكم سا إساكي حد أمؤون سافيامي البركة إن شاء الله. Wato safiyar Asabar 9 ga watan Safar Hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda yake daidai da 22 ga watan 12 a shekara ta 2012 a lissafin miladiya. Yau kuma za mu ci gaba da karatunmu na Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من شيخ الإسلام ابن تيمية درس منا ومشاء أكوكينا إن شاء الله. وانشان درسي نكالشي وانكافين وانا انكرنت شرح دمالا صالح آل الشيخ يمن أواني للتافي تيغ بدي دبيان أبو بوان ددسو أكي غاني وانيني ولي. Mun sani abin daga cikin abin da malamin ya ambata mana cewa ana sanin wali ne da imaninsa ga Allah da imaninsa da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar tashin alkiyama da kuma imani da kaddara, sannan kuma ya zama cewa shi mai tsoron Allah ne cikin ayyukansa, yana bin dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba a gane wali ta hanyar aiwatar da wasu abubuwan mamaki a hannunsa, abubuwan da ake ce ma khawariqul adat, wanda inda haka ne ai akwai wasu mutane waɗanda ba ma musulmi ba ne, akwai abubuwan mamaki da sukan auko a hannunsu. Kaga wannan kuma malamai ko in ce mutane al'umma baki ɗaya sun yi ijma'i akan cewa waɗannan ba musulmi ba ne, don haka kasancewar kawai wani abun mamaki na auko a hannun mutum ko yana tafiya a sama ko ana ganinsa ya ce yana zuwa ya salla duk sati a Makka ba tare da hawa jirgi ba da makamancin irin waɗannan maganganu, ba sa nuna mutum wali ne sai idan ya tsaya ƙarƙashin imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma sannan yana bin dokokin Allah, kuma sannan ya zama cewa yana tafiya ne a addininsa ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ya tsallake manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce yana da wani nasa tsarin daban, ko kuma yana da hanya da yakan samu abu ta hanyar ba kowa tsakaninsa da Ubangiji, to ya zama ya fita daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dai shine abinda malami ambata mana, kuma malam Salih Ali Sheikh yayi mana sharhi akai, inda za mu tashi shine inda yake cewa qala Allahu ta'ala ku wa man ya'shu nan ne. Yawwa, ya dace da mun karasa wannan gurin sai mu tashi kan fasali na gaba, amma ba laifi mun dai muka karanta waɗannan ayoyin ko kuma abin da ya kawo mana, za mu fahimci rabtin yadda za mu haɗa wannan darasin da wanda ya gabata. Malami yake cewa qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Duk wanda ya karkace ya bijire shine ma'anan ya'shu. Yawwa, ya zama cewa baya gani. Asalin a'sha ana cewa mutum a'sha idan ya zama yana da dindimi baya gani sosai, ga hanya an nuna masa ya beta amma ba zai beta ba, shine ma'anan a'sha. Wanda ya rufe idansa kenan, ya kauda kansa, an zikirin rahmani daga ambaton Ubangiji wato Alkur'ani da kuma dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a ciki da kuma bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to duk wanda ya kauda kai ya bijire daga wannan, baya gani baya bi, ba zai dauki wannan a matsayin hanyar rayuwarsa ba, babu imani tare da shi dangane da su, to Allah ya ce nuqayyid lahu shaytanan, zamu aje masa mu sanya masa wani shaytani, fa huwa lahu qarin, zai zama shine tare da shi a kowane lokaci. Ma'ana indai har mutum ya dauki rayuwarsa ita ce ya karkace daga hanyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to zaka ga cewa Allah ya hada shi da wani sheitani ya ci gaba da batar da shi, duk abin da ake nuna masa na gaskiya ba zai bi ba, zai ce a shi ba wannan ne abin da zai yadda da shi ba, abin da sheitanin nan nasa ya nuna masa shine kawai gaskiya. Allah ya tsare mu. Wato Qur'ani duk abin da ya faɗa za ka ganshi a waƙe irin rayuwar mutane ba wani abu wanda ba haka ba. Gaskiya ne tsagoran sa daga farko har ƙarshe. In har mutum ya dauki rayuwar sa ya yadda cewa abin da Allah dinnan ya faɗa zai amince da shi, zai karba, zai yadda, zai tafi a kansa, rayuwar sa kenan farko har ƙarshe, za ga insha Allah Allah na bude masa hanyoyin fahimta da shiriya. Amma in dai har ya dauki wata hanya daban, yayi watsi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana fadar yana son sa da baki, amma a aikace baya bin aqidarsa, baya bin addinin sa, addinin da ya tashi akai ko gargajiya ko kuma wani mutumin ya dora shi akai, ya zama kawai wannan zai bi, to sai ga cewa a kullun rayuwarsa takhabbuti ne awwalan wa akhiran. Nas'alullahi salamata wal afiya. Yasi wa dhikrur rahman, abinda ake nufi da dhikrur rahmani huwa adh-dhikru alladhi ba'atha bihi rasulahu sallallahu alayhi wa sallam. Abinda ake nufi shine ambatan da Allah ya aiko manzansa sallallahu alayhi wa sallama da shi. Misal al-Qur'ani, misali al-Qur'ani. فمن لم يؤمن بالقران ويصدق خبره ويعتقد وجوب امره فقد اعرض عنه. Dan haka duk mutumin da bai imani da alqur'ani ba, bai kuma gaskata labarin alqur'ani ba, alqur'ani ya fadi abu mutun ya ƙaryata, ya ki yadda, koda bai ce bai yadda ba, amma ya ki karba ya aiki da shi. Wa ya'taqid wujuba amrihi, kuma ya ki imani da wajibcin abu Qur'ani, shi yana ganin ba dole bane. Zaka iya dauko wata hanyar ma ka kirkiro ta, ko wani mutumi ya saka a hanya ka bi wata hanya daban ba ta Qur'ani ba, ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. To duk wanda yayi wannan, ko ya fada da bakin sa ko bai fada da bakin sa ba, faqad a'rada anhu, to kamar ya bijire daga Al-Qur'ani ne. Ma'ana ko ya ce ya ki Al-Qur'ani ko bai ce ya ki Al-Qur'ani ba, in dai aka ce ga abinda alqur'ani yazo da shi, ga abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani, ga labaran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi, ga hanyar da yace wato al'umma su bi, sai mutum ya ki bin wannan hanyar, to ko ya ce ya ki ko bai faɗa da bakin sa ba, to ya ki. Mun fahimci wannan shine abin da yake so mu gane. To idan kuwa mutum ya bijire ya ki bin hanyar Allah subhanahu wataala, fayuqayyid lahu shaytan, Allah zai sanya masa wani shaidani. Qayyada ma'ana wato a ajiye maka, shine ma'anar qayyada. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yuqayyidu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sana, akan kowace a ƙarshen kowace shekara 100, Allah madaukaki yana sanya wannan al'ummar wani mutumi da zai jaddada mata addininta. Yawwa, taqyidin dai shine ma'ana asawa mutan wani abu, sai ce fa yaqtarinu bihi, sai zama wannan shedanin yana gwame da shi, yana hade da shi a kowane lokaci, shine tunanin sa, shine maganar sa, shike sa shi a hanya, ba zai komai ba sai abin da shedanin nan yace masa. Sai ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu, Allah madauki dama ya fada cewa wannan ambato ne mai albarka da muka saukar da shi, yana nufin alqur'ani. Yawwa, wa qala ta'ala, Allah madauki kuma dama ya fadi a wata ayar, wa man a'rada an dhikri, duk mutumin da ya bijire daga ambatona alqur'ani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, fa inna lahu ma'ishatan dankan, to yana da rayuwa mai kunci. Ma'ishatan dankan, dank shine kunci da takura da matsi da tsanani da rashin sakewa. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, kuma za mu tashe shi ranar tashin alkiyama a matsayin makaho, baya gani. Kala, a ranar sai ya ce rabbiya ubangijina, lima hashartani a'ma, me yasa ka tashe ni a matsayin makaho bana gani. Wa qad kuntu basiran, alhali ku a rayuwata na kasance ina gani. Kala, sai Allah ya ce da shi, kadhalika atatka ayatuna, haka nan yadda kaga wannan abin da muka yi maka, to haka nan ayoyinmu sun zo maka. Fa nasitaha, sai kake aiki da ita, da su. Nasitaha bi ma'ana taraktaha, sai kai watsi da su, ma'ana ka bijile, ba wai ka karanta ka manta ake nufi ba, ana nufin tarko, kai watsi da su, kake aiki da su. Domin wannan nasiyan shi ke fassara mana magana kalmar a'rada, mun fahimci abin. Yawwa, to sai ce fa nasitaha ay taraktaha, sai kai watsi da wannan ayoyin. Sai ce wa kadhalika al-yawma, tunsa kai ma haka a yau za a barka ai watsi da kai yawa Allah baya mantuwa dan haka tunsa anan abinda ake nufi tutrak kai ma haka za a barka ai watsi da kai ka koma a wani yanayi wanda yake wulakantacce fadalla zalika wannan sai nuna mana ala anna dhikrahu cewa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake nufi da shi huwa ayatuhu allati anzalaha sune ayoyinsa da ya saukar da su walihada dan haka ne ma law dhakara ar-rajulu Allah subhanahu wa ta'ala da'iman laylan wa naharan ma aghayati az-zuhdi da a ce mutun zai ambaci Allah a kowanne lokaci da'iman dare da rana tare da kuma gudun duniya matuka wa abadahu kuma ya bauta wa Allah mujtahidan fi ibadati yana mai kokari sosai wajen bautar Allah wa lam yakun muttabi'an li dhikrihi amma kuma baya bin ambatan Allah ambatan Allah ku gane ana nufin me ayoyin da ya saukar yawa sai ya zama amma baya bin ayoyin Allah rayuwarsa gaba ɗaya in ya tashi aiki baya neman me Allah ya ce yana yin abin da ya saba ne iyaye da kakanni ko kuma yana yin wata hanya ne da wani malamin sa ya dora shi akai bayan ko ba ta manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake yin wannan koda yana ambatan Allah dare da rana kullun zai ce Allah Allah la ilaha illa huwa ta maimaitawa amma a sallar sa ba irin ba wanda Allah ya ce ai ba azumin sa ba irin wanda Allah ya ce ai ba ba irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba aqidar sa ta saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana girmama abin da Allah bai girmama ba yana fifita wani abu sama da Allah subhanahu wataala ko wani mutum sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama ba mai bi ga ambatan Allah ba ba mai bi ga Qur'ani ba kuma bai yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba wa huwa alqur'anu shine alqur'ani ayyase kana min awliya ash-shaytan to wannan zai zama yana cikin waliyan shaytan ba zai zama a cikin waliyan Allah ba don haka ashe kenan maganar waliyin Allah ba a gane shi kawai ta maganar zahiri yawa ya nuna da bakinsa ko ya ce shi ya fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ma ya dauki duk wanda ba akan hanya irin tasa ba ya ce makiyin manzon Allah wannan duk da'awa ce ƙarya ce mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda yake rike da alqur'ani maganarsa kullun karatun alqur'ani magana sa kullun karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ita ce ya binciki menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akai ya rayu akai shi ma ya kokari ya irin sa kuma wannan za ka ga cewa babu mai yin wannan sai hakikanin mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din wanda kullun zancen sa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ta fadar sallallahu alaihi wasallam ya ta karanta hadisai ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu shine ke binciken hatta tafiyar annabi sai ya ji ya take yaya yake sa kaya yaya yake magana yaya yake mu'amala da mutane yaya yake tafiyar sa in zai tafiya yake zama da matansa yake zama da yaya yaya yake zama da makota kullun tunanin sa kenan amma idan mutum ya zauna ya zama ba a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba zaka ga cewa abin da yake baiwa muhimmanci ba wannan bane haka ne ko ba haka ba yawa to shine sai yake cewa walau tara fil hawa'i koda yana yawo a sama ana ganin sa yana tashi kaman tsuntsu saboda wato kokarin ya ce shi waliyi ne da nuna abubuwan ban mamaki koda yana yawo a sama yana tafiya idan za a ce a kaga wannan waliyin yana yawo a sama to waliyin shedan ne ba waliyin Allah bane sai idan ya zama yana bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa baki daya mun gane abun yawa aw masha alal mai ko a ga ya taka ruwa yana tafiya an zo bakin ruwa jama'a suna so su tsallake kowa yana jiran a zo ai masa fito saboda ba zai iya bi ta ciki ba sai a ga shi ya taka ruwan ruwan ya zama masa tsandauri yana tafiya kamar akan dutse koda yana wannan in a rayuwarsa baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallarsa a azumin sa a aqidarsa wani abu yake daban ya dauki wani mutumin daban shi yake bi ya ce shi zai kai shi aljanna to ya zama waliyin shaydan ne wannan ba waliyin Allah bane Allah subhanahu wa ta'ala ba zai dauki irin waɗannan mutane su zama waliyansa ba mun gane wannan yawa yace fa inna shaytana yahmiluhu fil hawa'i shaydan ne aljani ne yake daukar sa a saman yake yin harka da shi sai aga kamar cewa wani abun ban mamaki ne na karama ba karama bace wannan harka ce ta aljani yace wa hadha mabsutun fi ghairi hadha al-mawdi wannan na bude da wannan zance nayi magana akan wannan da fadi a wani wurin wanda ba wannan ba mun fahimci abin insha Allah to sai yace mana fasali wannan fasali dai mai littafi masu bugu littafin su suka samu wannan sunan shi ci gaba da zancen sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wata nuktar da ban zai shiga kafin mu shiga ba laifi mu ji ta a dunkule saboda in muna karantawa sai mu fahimta abin da yake so ya bayyana mana nan kuma gaba shine bayan mun ji yanzu mun kuma gamsu insha Allah cewa ana gane walittaka ne da me da bin qur'ani da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a gane walittaka ta hanyar abubuwan mamaki da mutun zai yi abubuwan mamaki suna iya zama karama suna iya zama shaydana ko ta hanyar bokaye da aljinu yawa don haka wannan ba a gane walittaka ta hanyar su ana gane walittaka ne ta hanyar bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan ya gama wannan so yake kuma yanzu ya nuna mana walittakan nan ba daraja ɗaya bace ba daraja ɗaya bace kamar yadda imani ma ba daraja ɗaya bane imanin mutane ya bambanta takawar mutane ma ta bambanta don haka walittakar mutane ta bambanta wani waliyin yafi wani waliyin a wurin Allah subhanahu wataala shine abin da zai shiga mana nan don haka zamu gane cewa kamar yadda imani ya tafadalu haka nan kuma ana samun kafirci ma ya tafawatu ma'ana za a samu mutum wannan yafi wannan imani to haka nan in ka zo gefen kafirci za ka samu wannan yafi wannan kafirci kafircin wani yafi wani haka nan nifaqi nifaqi shi ma ya tafawatu munafincin wani yafi na wani to kuma za a iya samun khisalul imani tare da mutum a kuma samu khisalin nifaqi ko kufur tare da shi in an ce khisal ana nufin dabi'u daga cikin halayen kafirai dabi'u daga cikin halayen munafikai kamar yadda zamu zo mu ji zaka iya samu mutum akwai imani tare da shi akwai kuma wata tawaya ta bangaren nifaqi ko aiki irin na munafikai tare da shi wannan abun zai rage masa imani don haka tunda ko imani na raguwa yana karuwa ashe kenan darajar imanin wani yafi na wani tunda kuma ta hanyar imani ake gane wali to ashe kenan wali shi ma ba matsayi ɗaya bane gwargwadon imanin ka gwargwadon walittakarka gwargwadon raunin imani gwargwadon raunin walittakarka in dai akwai imani to akwai walittaka in akwai takawa akwai walittaka amma ta wani ta fita wani shikenan abin da ke so bayyana mana anan kamar mu ce imani irin na manyan sahabbai kamar yanzu Abubakar radiyallahu anhu babu wanda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda imanin sa ya kai nasa haka ne don haka kuma babu wali da ya kai shi bayan annabawa babu wali da ya kai Abubakar radiyallahu anhu saboda me da imanin nan da takawan nan ake gane me walittaka mun fahimci abu yawa don haka gurgudan laifin ka gurgudan raguwar imanin ka gurgudan raguwar takawar ka gurgudan kuma raguwar me walittakar ka tsakanin ka da Ubangiji da fatan mun gane to shine nan sai yake cewa wa minan nasi man yakunu fihi imanun wa fihi shu'batun min nifaqi a cikin mutane akwai wanda zaka same shi yana da imani sannan kuma akwai wani yanki na munafinci tare da shi bai kuma zama kafiri ba mun gane wannan yawa zamu zo mu yi magana me ake nufi sai ce kama jaa fi sahihaini kamar yadda yazo a Bukhari da Muslim an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma daga Abdullah ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa abubuwa guda hudu duk wanda aka same su tare da mutum ya zama yana da su halayen nan guda hudu kana munafiqan ya zama munafiqi khalisan tsantsa malamai suka fassara abin da ake da khalisan anan ai shadidu shabahi bil munafiqin ma'ana kamannin sa da munafikai yafi kowa karka fassara khalisan nan da cewa kafira zamu zo mu ji me ake nufi insha Allah to waɗanne ne halaye ne guda hudu in akwai su tare da mutum to ya zama munafiki munafiki ma'ana yayi kama da munafikai kama mai tsanani sosai ومن كانت فيه خصلة منهن wanda kuma yake da dabi'a daya daga cikin dabi'un nan guda hudu kanat fihi khaslatun minan nifaqi ya zama kenan yana da dabi'a ta munafinci hatta ya da'aha har sai ya barta sai ya kawo waɗannan abubuwa guda hudu idan haddatha kadhaba in ya bada labari ya kwanta da ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in ya alƙawari zai wani abu sai ya saba alƙawarin wa idza tumina khana in aka amince masa sai ya saba yayi yaudara wa idza ahada ghadara hakanan in an yi yarjejeniya da shi sai zo ya saba ya yaudari wannan yarjejeniya waɗannan abubuwa guda hudu mun ji su yawwa to mu koma baya kaɗan wannan abubuwa da ya faɗi arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi malami sun tattauna me ake nufi da wannan kanat fihi me ma'anan kanat fihi labi'u ne ya ɗabi'antu da su da'iman a koyaushe ko kuwa idan ya aikata ɗaya sau ɗaya a wani lokaci wannan abin sai ka bambance sai ka fahimci wannan hadisin shi sa malamai suka ce wannan hadisin yana da ma'anoni sun saba wajen kauli uku wajen ta'awili me ake nufi da wannan hadisin a aqidar ahlus sunna wal jama'a waɗanda suke kallon nassoshi gaba ɗaya a lokacin da suke hukunci aqidar wanda ba ahlus sunna ba da'iman in suka samu wani nassi sai su makalkale masa sai su rufe idan su daga sauran nassoshi sai su yi amfani da wannan nassin to anan ake samun bid'a kun fahimci wannan duk ƙungiyoyi da suka saba wa tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan su sababin kaucewar su ga hanyar nan shine makalkale wa wani nassi ai kuma watsi da wani nassi idan mutum ya tsinci wani hadisi sai ya dauka ba wani kuma hadisin banda wannan dan haka abin da ya fahimta a wannan sai ya dora wa mutane wannan hukuncin ya dauka ba wani abu banda shi in gane wannan shi yasa ka samu khawarijawa suka ce babu shafa'a saboda me agun khawarijawa sun ce ran tashin alƙiyama ba wani abu mai suna ceto haka ne mu'tazilawa kun san me dalilin su dama su ana ce musu alwa'idiyya alwa'idiyya sune waɗanda suke fifita nususul wa'idi ala nususul wa'di nasoshin qur'ani zaka iya kasa su kashi biyu akwai nasoshin wa'adi akwai kuma nasoshin wa'idi in an ce wa'adi me wa'adi alƙawarin alheri wanda ya kaza zai shiga aljanna wanda ya kaza zai shiga aljanna wannan sune nususul wa'adi yawwa nususul wa'idi kuma sune nasoshi na narkon azaba wanda ya kaza za a sashi a wuta wanda ya kaza dan wuta ne wanda ya kaza Allah ya tsine masa mun fahimci waɗannan yawwa kamar فإن الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وَلَنْدَ سِكِيَةٍ دُوكِيُوِيُمْ مَرَايَا كُدُوكِيُوِيُمْ مَرَايُو بَا أَبِنْدَ سِكِيَةٍ أَتِكُنَنْسُ إِلَّمِ نَارًا وَتَجَهَنَّمَ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا كُمَلَلِّ ذَا سِشِقَ وَتَ تُؤَقُونْ خَوَارِجَ وَادِ مُتَزِلَ إن سكَكَرَنْ تَوَنَّنْ آيَرْ sai su ce lalle tunda Allah ya faɗi wannan to wajibi ne akan Allah ya shigar da wanda ya mutu yana cin dukiyar maraya wuta koda an zo cewa za a cece shi Allah ba zai cece shi ba mun fahimci wannan da haka sai suka ce ba wani abu mai suna ceto tunda Allah ya ce za a shiga wuta to kawai wuta za a shiga kaga wannan menene amfani da wani nassi ne a aje wasu nassoshin in ka koma cikin alkur'ani Allah maduki ya gaya mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ko wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya gafarta a mutu ana shirka da shi amma yana gafarta abin da bai kai haka ba cin dukiyar maraya shirka ne ko kasa da shirka ne to ashe Allah zai iya gafarta shi kun fahimci wannan sai in ka kalli ta bangaren huququl bani adam tanan kuma za a kwato za a karbi dukiyar mutum amma dai mutum ba zai dawwama a wuta ba ashe kenan nassoshin wa'idi nassoshi ne da ana dora su akan wata ka'ida malami suna cewa shi wa'adi saba wa wa'adi ba daraja bace ba abun alheri bane shi yasa Allah madauki sai mana inna Allah la yukhlifu mene almi'ad Allah baya saba wa alqawli in Allah yace wanda ya kaza zai shigar da shi aljanna to zai shigar da shi aljanna muddin dai ya mutu akan wannan yanayi amma nususul wa'idi mukhalafatuha khairun min indillahi tabaraka wa ta'ala nassoshin narkon azaba in Allah ya ce wanda yake kaza za a sa shi a wuta wanda yake kaza za a sa shi a wuta to sabawa alƙawarin azaba a gun Allah daraja ce babba falala ce babba daga Allah madaukaki mun gane wannan don haka bai ce mana la yukhliful wa'id ba amma innahu la yukhliful mi'ad ina so ku fahimci wannan abun sosai in alƙawarin alheri ne to baya saba shi amma in alƙawarin azaba ne yana saba shi saboda rahamarsa saboda falalarsa kun fahimci wannan yau don haka ashe kenan ba lalle dan mutun ya mutu akan wani abu marar kyau shikenan sai ya zama tabbas dan wuta bane shi yasa in dai ba akan shirka ya mutu ba aqidar ahlus sunna menene cewa tahtal mashi'a kamar da malamin risala ya ga mana a muqaddimar sa ko cewa me ma'anar tahtal mashi'a yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so kuma ya azabtar da shi ina so ku rike wannan sosai wannan dan rashin fahimtar wannan shine ke sa mutun ya dauki wani hadisi ya dora shi akan mutane ya dauka kafirci ake nufi da shi ina fatan mun fahimta to gashi shi yasa malamai suka sabani akan wannan hadisin a yasa suka raba munafinci kala biyu suka ce munafinci iri biyu ne kamar yadda kafirci iri biyu ne akwai kafirci babba akwai kuma kafirci wani iri karami kafirci babba shine ke fidda mutun zuwa ga wato zuwa ga kafirci zuwa fita daga addinin musulunci baki daya kafirci karami kuwa baya fidda mutun daga musulunci amma shari'a ta zo ta ambace shi sunan sa kafirci sai a kira shi hakan amma kuma ba za a ce mutun wanda ya fita daga addinin musulunci ba saboda me saboda dalilai duka ba saboda ra'ayi ba duk abin da kaje an faɗa din nan akwai dalilai da ya nuna haka ko da suka nuna haka don haka shi yasa suke cewa wannan hadisi yana magana ne akan alamomin munafiki amma alamomin munafinci wani iri karami wanda baya fidda mutun daga addinin musulunci domin munafinci iri biyu ne kamar yadda na ambata shi babban shine wanda aka samu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutun ana sallah da shi amma a zuciyarsa yana tare da kafirai a zuciyarsa bai yadda da musuluncin ba wannan shine a wanda ake cewa munafiki kafiri ne a zuci amma a aikace yana nuna yana tare da musulmi dan me dan ya zauna lafiya kar a kashe shi mun gane wannan amma ɗaya nau'in wanda baya fidda mutun daga musulunci ya jefa shi cikin kafirci shine nau'in da a aikace ne mutun ya saba wa ka'idoji amma a zuciyarsa yana tare da imani mun fahimci abin a zuciyarsa mu'mini ne a aikace sai yayi aiki irin na munafikai to sai a ce wannan akwai alamun munafinci tare da shi amma fa ba kafiri bane ina fata mun fahimci abin to shi yasa kauli na farko da suka faɗa suka ce abin da ake nufi da wannan shine a na farko annal murad النفاق العملي كما اللي muka ji abinda ake nufi da munafinci anan shine munafinci na aiki ba numa ba munafinci na aqida ba shi yasa wasu malaman abinda suke kiransa shine an-nifaq al-i'tiqadi shine babba an-nifaq al-amali shine karami muna ji wannan mun rike yawa an ce an-nifaqul i'tiqadi munafinci na aqida to wannan shine kafirci a zuciyar mutum kafiri ne a idan kuma ya zama a zuciyarsa akwai imani amma a aikace ne ya aikata wani abu na kafirai ko na munafikai sai a ce munafincinsa wani iri ne amali ne al'amali shine asghar wancan kuma al-i'tiqadi shine me akbar akbar yawa to kauli na biyu daga cikin fassara da malamai suka bayar har yanzu a wannan suka ce abinda ake nufi da munafinci anan ko khaslatun minan nifaq shine idan mutun ya zama dabi'ar sa kenan da'iman wa abadan amma idan sau ɗaya ne ya aikata a rayuwarsa ba a ce masa ya zama munafiki kun fahimci wannan kuma fassara wannan idza haddatha kadhaba din wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana wa idza ahada ghadara haka suke guda hudu ko yawa idan ya zama mutum halinsa ne ko yaushe in an yi zance da shi ƙarya zai yi to sai a ce wannan shi ake nufi da munafiki in kuwa dabi'a ba dabi'a bace amma ya taba yin ƙarya sai kaji ya faɗi wata kalmar ƙarya wata rana to kar a ce masa kai wani munafiki ne mun fahimci wannan amma ya aikata wani abu daga cikin dabi'un masu munafinci na fata mun gane yawwa wannan fassarar ita ce fassarar da malam Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad bin Abdul Wahhab ya dauka yace ita ake nufi da wannan kamar da ya faɗi a cikin littafin sa at-tawdih an توحيد الخلاق في الجواب هو في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في عقيدة محمد بن عبد الوهاب وانا سنة لتافن كنا هكذا وانا مالا سليمان ابن محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب وانا تيسير العزيز الحميد ياتي وانا شيء اكي نفي كما يدى شيء ما شيخ صالح آل الشيخ ya ambata za mu zo mu karanta a cikin wannan ta'aliki din ya faɗi abinda ake nufi da wannan hadisin kenan wanda ya zama ɗabi'unsa na da'iman wa abadan zai yi ƙarya zai saba alƙawari kullun akai alƙawari da shi sai ya saba kullun zai magana ƙarya zai yi kullun akai aka bashi amana zai cinye kullun akai yarjejeniya da shi zai saba abinda aka yarjejeniya da shi to shi ake nufi da munafiki mun fahimci abin yawwa wanda kuwa ya taba yi sau daya ko kuma wani lokaci yayi amma ba bai zama halinsa ko yaushe ba to ba a kiransa munafiki mun gane bai to mu je gaba ko to sai yake cewa wa fi sahihaini to kafu amma kafin mu je wannan akwai magana dangane da wannan hadisi din ba hadisi guda daya ba na rereto mana ita daga maganar malam ابن رجب الحنبلي ده يكاو اчкин جامع علوم الحكم جامع العلوم والحكم نا شرح حديثان سا غدا كو حديثي غدا 42 نا نووي انده يقارا غدا 8 سكا زما 50 ياتي اصول النفاق الاصغر غدا 5 ني واتو توشن ابيندا اكا جينا ابيندا اكي تشيوا النفاق الاصغر غدا 5 ني mun gane me annifaq ul asghar ai ko cikin maganar da muka yi yawa wato munafinci karami wanda baya fidda mutun daga addini na farko an yuhaddisa bi hadithin liman yusaddiquhu bihi wa huwa kadhibun lahu mutum yayi wata magana wanda ke sauraron sa zai gaskata shi alhali ku shi din ƙarya yake mun gane wannan kai magana da mutum ka dauki zai gaskata ka shi ya yadda da abin da zaka faɗa alhali kai din ƙarya kake masa yawa mutum yana sane ya faɗi ƙarya ya san abin ba haka yake ba in ko kuskure ne dama yana zaton abu haka yake sai ya faɗa wannan kuskure dama ba laifi a kansa yawa in daga baya ya gane cewa abin da ya faɗa din nan ba haka yake ba to sai ya gyara kuskure kenan yawa na mai mai daga hannu alaikum salam da ka bari mu yi sharhin ko la'alla amsar za ta zo maka a cikin to ya haƙuri in muka gama insha Allah sai za mu ba da dama a yi tambaya yawa barakallahu fiki me nake faɗa mutum ya ba da labari ga wanda zai gaskata ka alhali kai a zuciyarka ƙarya kake so kai Al-Hasan Al-Basri yake cewa kana yuqalu dama ana cewa annifaqu abinda ake nufi da munafinci shine ikhtilafu sirri wal alaniya asalin abinda ake nufi da munafinci kenan sabani tsakanin sirri da kuma bayyane in dai an samu sirri daban abinda ke boye a zuciyarka daban abinda ke bayyane a bakinka shi kuma daban da abinda ke zuciya to wannan shi ake cewa munafinci ai mun taba magana dama cewa asalin lafazin munafinci daga ina aka samu shi daga kalman nafiqa nafiqa shine ramin kurege yawa ramin kurege mun sai da yake yawa kurege dai wannan da muke da shi laraba ma suna da shi yawa yana da rami inda kake tsammanin zai fito ba ta nan zai fito ba ko ka zo kai ta jiran sa ta wata kofa ashe ya huda wata kofar daban ta can zai fita shi yasa ake cewa gida a karkashin kasa ake ce masa nafaqo nafaq har yanzu haka ake ce masa a larabci in dai akwai wani rami ta kasa yanzu ina wani suka je maka a sun ga akwai wani gini in ka baro mina akwai gada kai za a ce ko ta karkashin dutse al'agul laraba har yau nafaq ake ce masa saboda me ta kasa aka gina shi ga dutse a sama an rarrake dutsen ta kasa kuma kai kana bi ta cikin sa ka wuce mun fahimci wannan yawa don haka duk wanda yake ana tsammanin nan yake alhali ba nan yake ba wani gun yake to wannan shine alamar munafinci mun gane wannan yawa haka nan kuma ikhtilaful qawli wal amal shi ma ana kiran sa munafinci zance daban aiki daban shi ma alama ce ta munafinci wal madkhal wal makhraj mashiga daban mafita daban kamar dai wanda wancan na kurege din yake inda ya fita daban inda zai shigo inda ya shiga kai daban inda zai fita daban yawwa wannan shine maganar al-Hasan al-Basri wajen fassara wannan magana abinda ake nufi dama shine ka fadi ƙarya ka san ƙarya ce alhali wanda kake gayawa zai gaskata ka wannan asali ne daga cikin asalin alamomi na wannan munafinci abu na biyu shine idza wa'ada akhlafa shi kuma me ake nufi malami sun ce nau'i biyu ne in mutum ya yi alkawari ya saba alkawari na farko abinda ake nufi suka ce an ya'ida wa min niyyatihi alla yafiya bi wa'dihi mutum ya yi alkawari ya zama kuma tun lokacin da ya yi alkawarin nan a zuciyarsa dama yana yin niyyar ba zai cika alkawarin ba ai ana samun wannan ko tun lokacin da zai bada alkawari ce zan zo maka lokaci kaza ko kuma na alkawari zan baka abu kaza rana kaza ko kuɗi ne ko makamancin wannan ya zama a zuciyarsa dama bai niyyar bayarwa ba kawai alkawarin ƙarya yi to malamai suka ce wannan shi ake nufi da wannan hadisi din mun gane na biyu mutum ya yi alkawari wa min niyyatihi an yafiya mutum ya yi alkawari a lokacin da ya yi alkawarin yana niyyar da gaske yake zai cika alkawarin nan thumma yabdu lahu fayukhlif sannan daga baya sai ra'ayin ya saba alkawarin ya zo masa ba tare da uzuri ba mun fahimci wannan kun ga wannan ya saba wa alkawari amma yana da bambanci da wancan mun gane yawa to dukkan su masu laifi ne amma wanda yafi tafiya da wannan hadisi cewa zai dauki dabi'a ta munafiki a kira shi munafiki shine na farko saboda dabi'a sa ce yawa abu na uku idza khasama fajara wannan bai zo a wannan riwaya da muka karanta ba ko ya zo a wata riwaya ce daban shi yasa dama idan kana so kai magana akan abu sai ka tattara abin da ya zo duk a riwayoyi kaga akwai hadisin da yace mana ayatul munafiqi nawa ne salafu yawa nan kuma wanda muka karanta yau arba'un man kunna fihi kaga wani gurin an fadi uku wani gurin an fadi hudu to duk kuma hadisan ingantattu ne in ka tashi yin adalci me za ka yi sai ka hado su gaba daya ka dauko ukun can ka dauko hudun nan to da ukun da hudun in ka hada su suna fidda biyar ne saboda an maimaita wasu wasu kuma ba a maimaita ba don haka akwai inda aka fadi idza haddatha kadhaba ko wa idza wa'ada akhlafa sannan kuma wa idza atumina khana sannan kuma wa idza ahada ghadara kaga mun ji hudu to sannan kuma akwai inda aka ce wa idza khasama fajara to sai ka dauko wannan shi ma sai ka hada su sun zama nawa sun zama guda biyar don haka abubuwan guda biyar ne yawa to me ake nufi da idza khasama fajara idan mutum ya husuma sai fujuri sun ce abinda ake nufi bil fujuri an yakhruja anil haqqi amdan mutum ya fita daga gaskiya da gangan shi ake nufi da fujuri fajirci shine ka fita daga gaskiya kana sane hatta yasira al haqqu batilan wal batilu haqqan har ya zama cewa gaskiya ta koma ƙarya ƙarya ta koma gaskiya to duk mutumin da an yi husuma da shi zai canza ƙarya ta koma gaskiya gaskiya ta koma ƙarya wannan shine fajirci shi yasa dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna abghadar rijali inda Allah al-aladdul khasim, mutumin da Allah ya fi ƙi a cikin mutane shine mutum mai tsananin husuma, yawan jayayya, duk abin da ka gaya masa ba zai karɓa ba, taurin kai kai masa ta nan ya fito, ta nan ya kai ta can ya dawo ta nan, kuma ya san cewa ba akan gaskiya yake ba, so yake tabbatar da ƙaryarsa ta bayyana ita ce gaskiya. Musamman yuhayyilu lissami'i, zai rika nuna wa shi mai saurarensa cewa ai abin da yake faɗa din nan shine gaskiya. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake gaya mana, innakum latakhtasimuna ilayya fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd. Sai faman qadaytu lahu bihaqqi bi shay'in min haqqi akhihi fala ya'khudh fa innama qata'tu lahu qit'atan min an-nar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ine muku hukunci ne gwargwadon abin da naji daga gurinku, la'alla wani daga cikinku ya fi iya zance da zai iya fidda hujjarsa ta zama ta bayyana kamar ita ce tafi ƙarfi. Sai ce don haka duk mutumin da nayi masa hukunci sai na bashi haƙƙin ɗan uwansa a hukuncin nan a alƙalanci, to kada ya karɓa, domin kuwa yankin wuta ne na bashi. Kun fahimci wannan hadisin? Saboda me wannan ya nuna ashe a mutane akwai wanda in ya tashi zance gashi shi ne marar gaskiya, amma sai ka ji kaman gaskiyar a bakinsa take. Haka ne ko ba haka ba? Wani kuma gashi da gaskiya amma ba zai iya bayani ba, yayi yayi ya kalato nan ya kalato nan sai ya shiru sai ya ganshi kaman dolo, ba zai iya bayyana gaskiyarsa ba. Shi ko wancan gashi shi ne akan ƙarya, amma ya haƙiƙi ce ya zayyana ƙaryan nan sai ya mai da ita ita ce gaskiya, sai kuma alƙali sai ya hukunci gwargwadon yadda ya ji. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin cewa duk mutumin da nayi masa hukunci gwargwadon yadda ya iya hujjarsa ya faɗa, saboda ya fi ɗayan baki, to kada ya karɓa, domin ya san cewa wuta ce aka yanka aka bashi in ya ci. To Allah maɗauki ya sauƙaƙe mana. Shine malam Ibn Rajab yake cewa fa idza kana ar-rajul dha qudratin 'ala al-khusumati على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويهين الحق. إذا متن ينادي قريوة وجن إيا سوروتو ده إيا بياني ده إيا جايية تيدى زي إيا قمصد ده متاني حس جيشي واشيني أكن غسكيا الحاليكو أكن قريايكي ويخرجه في سورة الباطل yajuyar da ƙarya ya gaskiya kai ya raunanar da ita ya fito da gaskiyar nan ta zama ita ce za a ganta kamar ita ce ƙarya, sannan ƙaryarsa ta fito a matsayin ita ce mai gaskiya. To duk mutumin da yake iya wannan yace zalika min aqbahil khusumati, wannan yana cikin mafi munin iya khusuma, kuma shine babban abin da ake ki. Wa min akhbathin nifaqi, yana kuma cikin manyan munanan halayen munafinci mutum ya iya wannan. Haka kamar irin yadda zaka ga mai bid'a yana haƙiƙan cewa sai ya tura bid'arsa ta zama musulunci, yayi wannan yayi wannan da dalilai a fito ta nan a fito ta nan, kuma dalilan nan ba su da wani ƙarfi, ba su da asali. To wannan yana cikin husuma mummuna da ida wanda ake nufi idza khasama fajara. Mun fahimci abin? Wasu zaka ji suna fassara idan an yi husuma da shi an yi fada yayi zage zage, ba haka ake nufi. Yawwa, ma'anar idan ana husuma da shi ya bayyana ƙarya a matsayin ita ce gaskiya saboda bakinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye, Allah ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai, kuma Allah ya raba mu da husuma. To duk abin da zaka yi bawan Allah, ka ji tsoron Allah, ka riƙe gaskiya, wannan shine babban abin da zai sa mutum ya tsira. Amma dan ka saba da abu ko ka tashi akan wata aƙida, kar ka dauki cewa to shikenan har abada, kuma in an nuna maka abin da yake gaskiya wannan aqidar ba daidai bace ka ji cewa ba za ka batta ba. Matsalar dama masu bid'a kenan, musamman zaka cewa kullum abin da ba shi da asali shi za a yi ta nema sai an kwakwalo masa asali, a yi ta yawo cikin Qur'ani, a yi ta yawo cikin hadisai, a kawo abubuwan da ba su da asali, ba su da inda kuma hankali ma zai dauke su. To Allah ya tsare mu, kamar wanda zai dage sai ya tabbatar maka wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine awwalul makhluqat. Aza ku ji ana faɗin wannan ko ba haka ba? Wai annabi sallallahu alaihi wasallama shine farkon halitta, ai ta shigo da wasu abubuwa, wa minka wa min nuhin, wa sai a ce ai wannan jerin ya nuna cewa tunda aka fara faɗin sa to shine farkon makhluqat. innama ana basharun mithlukum duk an ƙaryata ta an haife shi ga iyaye ga sunan mahaifiya ga sunan mahaifi duk wannan ƙarya ne kenan abinda Allah madauki ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine awwalul makhluqat ba wannan magana ce da farkon wanda ya faɗe ta ya sa mata wannan suna al-haqiqatul muhammadiyya shine ibnu arabi wancan da mai wahdatul wujud da ya dauko wannan aqidar daga ƴan falsafa ta greek domin su agunsu suna cewa akwai abin da ake cewa al-aqlul fa'al wai daga nan ne aka halicci sama aka halicci komai da komai da ya fahimci wannan ya fahimto kuma yadda kirista suka dauki annabi isa suka sashi sai ya gwamutsa waɗannan abubuwan ya shigo wa mutane da shi cikin musulunci yana nema ya sami wasu ayoyi da za su taimakawa wannan abu annabi mu sallallahu alaihi wasallama shine mafifici a cikin halitta amma ba shine farkon halitta ba daga haskensa aka halicci sama da ƙasa kamar yadda wasu suke faɗa da kuma wato dalilai waɗanda ba su da asali ba Allah maɗauki ya kyauta mana abu na hudu idza ahada ghadara in an yi yarjejeniya da shi sai ya yaudara bil ahdi me bambanci tsakanin al wa'd wal ahd ai an ce mana idza wa'ada akhlafa ko sannan kuma aka ce idza ahada ghadara me bambancin wannan da wancan wa'ad shine ka fada da bakin kai alƙawari zan yi kaza shine ma'anar alƙawari ahad kuma shine yarjejeniya agreement da aka yi ko na haya ko na kasuwanci ko na zaman lafiya tsakanin wata al'umma da wata al'umma wannan shi ake ce ma ahadu yarjejeniya yawwa kaga ashe akwai bambanci yawwa wancan ka ce za ka yi kaza ko za ka bada kuɗi ko za ka zo ƙarfe kaza ko za ka yi kaza sai ka zo ka karye wannan alƙawari wannan shine idza wa'ada akhlafa akwai maganganun malamai akan shin cika alƙawari wajibi ne ko ba wajibi ba ai nassin alqur'ani ne ko wajibi to amma sun yi sabani ta bangaren idan mutum yace zai yi kaza misali ce zai bada kuɗi ko zai zo ƙarfe kaza ɗaya yake da wancan ahadi da aka yi na yarjejeniya ko ko ba ɗaya yake ba wannan dai gurgurdan sabanin malamai akwai maganganu masu zurfi akai da suka yi magana akai amma dai ra'ayi mafi ƙarfi shine wajibi ne mutum in yi alƙawari ya cika shi yawwa nasoshin alqur'ani sun fi tafiya da wannan magana din abu na hudu ko ai na biyar na karshe alkhiyanatu fil amana in an bawa mutum amana ya yaudare amanan nan ya cinye an baka ajiyar kuɗi na al'umma ka cinye ko a office ko na kungiya ko na harkar wani aikin gayya ko na menene ko a dashi ka cinye ka zo ka ce ai sacewa akai da makamancin irin waɗannan abubuwa kuma Allah madaukaki ya san hakikanin me ya gudana yawwa to wannan yana cikin halaye na munafikai Allah madaukaki ya faɗi ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kar ku yaudari Allah da manzon Allah subhanahu wa ta'ala kada kuma ku yaudari amanonin ku alhali kuna sani yawwa bada amana yana cikin manyan abubuwa wanda kuma saba musu yana cikin wato hadari sosai waɗannan ma'anonin da muka ji guda biyar ina jin mun fahimce su yanzu ko yawwa malam Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi ɗaya daga cikin tabi'ai masu mai da hankali kan tafsiri sosai yana cewa waɗannan abubuwa halayen munafikai din nan zamu gansu ashe suna nan a cikin alqur'ani kaga dai ai wannan aina muka same su a hadisai ne yace in mun karanta alqur'ani zamu ga ma'anonin su gasu nan sai ce ka karanta farkon suratul munafiqun idza ja'aka almunafiquna ko qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innal munafiqina wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadibun sai ce kaga wannan surar ko wannan ayar ta farko har zuwa inda yace wallahu yashhadu ne ko innal munafiqina lakadibun yawa wallahu yashhadu ne innal munafiqina lakadibun har zuwa wannan guri ya nuna wannan cewa zuwan da suka ce mun yadda da cewa kai manzon Allah ne labari ne ko ba labari bane labari ne daga zuciyarsu suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can a ƙarshe annabi Allah madauki ba mu labari wallahu yashhadu innal munafiqina lamin فكاذب اشي اذا حدث كذب غاتا تفتو ا cikin alqur'ani mun gane wannan yawa abu nabi kuma inda yake cewa wa minhum man ahada allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna ko can kuma a karshe har zuwa inda Allah madauki yace fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu dan me bima akhlafu allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibu kaga shi manan an fadi saba alƙawari sun yi alƙawarin in Allah ya ba mu dukiya zamu ci da ita zamu kaza zamu kaza Allah madaukaki sai biyo bayan su da munafinci shine ce fa aqabahum nifaqan kaga shi ma ya fadi lafazin nifaqi a wannan siyaki din wanda yake nuna mana cewa ashe saba wa alƙawari munafinci ne sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali ko فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هل إن الله مرؤوكي كتوا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كاقا يكاو شما منافقين باين كوا غاشي سن يودري أمانة معنى أكام مغانا يودرر أمانة تندي أشي إنا عرضنا الأمانة أم بعد أمانة سن يودر أشي saba yaudar saba abin nan ko kuma in ce yaudarar amana menene alama ce ta munafiki wannan dai ba shine asalin darasin mu ba amma kasancewar ya kawo shi kuma yana da buƙatar mu je asalin yadda malami suka dauki waɗannan hadisai saboda muna ba su fassarorin waɗanda ba daidai ba shi yasa na tsaya akan sa har mu kai wannan bayanin da fatan kuma insha Allah yanzu kun fahimce su yawa to mu koma littafin Malam Ibn Taymiyyah yana cewa fi sahihaini aidan a cikin bukhari da muslim surwayto an abi hurairata daga abu hurairah radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala manzo allah sallallahu alayhi wa sallam yace al imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'batan imani yanki daide ya kai har 60 da wani abu ko kuma 70 da wani abu in an ce bid'u ana nufin da wani abu yawa أعلاها قول لا إله إلا الله ما في دوكك إيماني شيني فقد لا إله إلا الله وأدناها ما في كسكم شيني إماطة الأذى عن الطريق قصد قزن تاكو أبن دي شو تد متاني دقا كان حنيا سيسي والحياء شعبة من الإيمان كنيا ونينكي نإيماني من شاء ما قد أكونا حديثكو يوو تواني بانجلي وذلك تنامنا akwai wani abu da nakan faɗa sau da yawa nakan nana ta wannan hadisin a kansa ku kuma manta na yawa kasancewar imani qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan kul ai mun sha zancen nan ko cewa imani ana samun sa ne yana bayyana ne da baki da kuma aiki da kuma aqidar zuci wannan ita ce aqidar ahlus sunna yawa kaga nan yace qaulu la ilaha illallah shine mafi daukaka nabi kuma gusar da kazanta ko cutarwa daga hanya kaga wannan aiki ne sannan wal haya'u min al iman haya'u kuma ita ce kunya kunya aina take a zuci take a ce kenan imani i'tiqadi ne qauli ne kuma fi'ili ne mun gane wannan abu to insha Allah mun zo nan gaba dai cikin wasu darussa din da suke da alaka da wannan babin na me ake nufi da imani zamu fi fahimtar wannan mawdu'in fa bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana anna man kana fihi khaslatun min hadhihi al-khisal fa fihi khaslatun min an-nifaq wancan hadisi da muka gama na baya arba'un man kunna fihi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa wanda tare da shi akwai dabi'a daya daga cikin waɗannan ɗabi'u to yana da ɗabi'a ta munafiƙai hatta ya da'aha har sai ya batta wa qad thabata fi sahihaini ya tabbata a bukhari da muslim annahu qala li abi dharr ya ce wa abu dharr wa huwa min khiyaril mu'minin abu dharr kuma yana cikin mafifitan mu'minai ko ba haka bane wata rana mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya masa an yi wani abu ne sai ya soki bilal mun san bilal bilal wani iri ne baki ne mutumin habasha bakar fata to wata rana a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu dharr ne ya taba bilal da asalin sa ya soke shi a matsayin sa na baki shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka mru'un fihi jahiliya, kai mutun ne wanda akwai jahiliya tare da shi. Kun fahimci nan can me ake nufi da jahiliya? Hali irin na mutanen jahiliya. Saboda me? Kallan mutane gurgudan fatar su ko gurgudan kabilar su. Kaga wannan bai fidda shi daga imani ba fa. Karka bo ka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ashe tunda ya ce jahiliya jahiliya kafirci ce ashe kenan ya kafirta Abu Dharr. Wannan duk yana cikin rashin fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa dama malami yake so ya ga mana tun farkon zancen cewa zaka samu mutum za a iya samun imani tare da shi tare da kuma wani yanki na wani abu wanda yake ba imani ba, ko munafinci ko kafirci. Ka taba jona zancen a ce mutum gashi mumini ne amma akwai kafirci tare da shi, inda za a tambaye ka wannan sai ka ce ba haka bane ko ba haka bane? To wannan aqidar ahlus sunna haka take gaskiya ne. Za a iya samun mutum akwai imani tare da shi, akwai kuma wata dabi'a ta masu kafirci tare da shi, amma shi ba kafiri bane. Ina fata kun fahimci wannan. Kage yanzu ga wannan hadisi, yawa Abu Dharr babba ne daga cikin manyan wato kai, sai da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa rana bata taba fitowa ba ta kuma fadi akan wani mutumi wanda yafi Abu Dharr gaskiya. Yana cikin manyan hadisan da Tirmidhi ya rawaito na falalar Abu Dharr al-Ghifari. Ka gani? Amma kaga yanzu nan kun ga abin da yace masa, yace innaka mru'un fihi jahiliya, kai mutun ne wanda yake akwai jahiliya tare da kai. Kaga me yake nufi da fihi jahiliya? Baya nufin kai dan jahiliya ne, amma ce tare da kai akwai wani abu. Ashe kenan in an samu wata dabi'a daga dabi'ar kafirai tare da mutum ba ta sa ya zama kafiri. Kun fahimci wannan abin sosai? Yawwa. Saboda wato shi babin kafirci babi ne.
Sallama ibnu wannan An-Nawawi da yazo sharhin wannan hadisi a cikin Al-Minhaj nasa sharhin Sahih Muslim yake cewa insha Allah anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade ta ne tabarrukan. Me ma'anar tabarrukan? Dan neman albarka. Amma ai
ba a san maganar kafirta mutum da gaggawa kawai kai kafiri ne kai kaza in akwai uzurin da zai samu to ka dauki wannan uzuri din. Wannan ita ce aqidar sunna. Yau ba a gaggawar nan da nan wani kafiri wani kaza kai dai kai aiki ko kai hukunci akan aiki cewa aiki kaza yauwa kafirci ne, aiki kaza ma munafinci ne, amma zancen wani kafiri ne wani munafiki ne wannan wani abu ne dake da alaka da ubangijinsa da ya san zahirinsa da batininsa, kai baka san zahiri da batini ba. Mun fahimci wannan abu? Yawa, ina cikin manyan abubuwan da suka kawo mana matsala. Insha Allah kuma ana karatu ana ƙara fahimta su insha Allah. Mafi yawan rashin karatu ne ke sa kamar da na ambata mutum ya karanta wani hadisi kawai bai san sharhin sa ba, ya malami suka faɗa akai ko bai san wasu hadisan ba, sai ya dora shi akan wani ya ci gaba. To Allah madauki kyauta. Allah ya ƙara mana ilimi da fahimta. Sai ce wa qad thabata fi sahihaini, aw mun yi wannan ko, fa qala ya rasulullah a ala kibari sinni, duk girman shekaruna akwai jahiliya tare da ni? Qala na'am, yace i akwai. Allahu akbar. Kaga akwai din nan baya nufin me cewa kafiri kamar da ambata mana. Tayyib, ga magana da nace mana malam Salih Ali Sheikh ya ambata, mu koma lafazi na daya ko in ce ta'aliki na daya, hashiya na daya, sharhi lamba ta daya a ƙasa, inda yake magana akan wancan hadisi da muka makarantawa, idza atumina khana wa idza ahada gadara, ko aya sa alama daya ko, sai ce al maqsudu bil khaslati, abinda ake nufi da dabi'a an yakuna yaghlibu ala amrihi dalika, shi da ya zama cewa lamarinsa galibin lamarinsa shine wannan halin, galibinsa in yayi magana ƙarya zai yi, galibin halinsa shine in an yi alƙawari da shi ko in yayi alƙawari kai zai saba, galibin halinsa shine in an bashi amana zai ci, galibin halinsa shine in an yi rijijiniya da shi zai yaudara zai saba. Galibi shi ake nufi da wannan, kamar yadda an bata mana dazu cewa malam Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad bin Abdul Wahhab shi ma fasarar da ya dauka kenan, kuma shi ita ce mafificiya. Sai yake cewa amma man hasala minhu marratan kadhib, amma mutumin da aka samu yayi ƙarya kawai ba a saba cewa makaryaci bane sai wata ran yayi ƙarya, to karka dauko wannan hadisin ka dora masa. Kun fahimci zancen nan? Yawwa, mun sau da yawa abin da yasa nake faɗin wannan muna irin wannan daga an ji mutum ya ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaza ko ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dai cewa ayatul munafiqi thalath sai ka kawo masa yadda zai ka sa mutane a gun su fahimci cewa kana nufin shi munafiki wannan dabi'u idan mutum ya zama dabi'arsa to shine ake sa shi a wannan in ko bai zama dabi'arsa ba hasala minhu marratan kadhibun fil hadisi aw khiyanatun fil amana ko kuma yace amana aw ikhlafu lil wa'di ko yasaba alqawri fala yaqulu fihi laha ali hada shu'batun min shu'abin nifaqi kar a ce wannan yana da wata wani hali daga cikin halayen munafiki mun gane wannan sai ce bal yakunu indahu ma'siyatun abin da ya aikata dai shine me yayi ya saba wa Allah ne da wannan abu amma kar a wasafta shi da munafinci yace fa shu'batu min shu'abin nifaqi min shu'abin nifaqi wato yanki daga cikin yankokin munafinci takunu liman kana ala zalika mustamirra yawa tana kasancewa ne idan mutum ya zama mai dogewa ne kullun halinsa kenan to shine sai a ce wannan yana da wani yanki na munafinci mun gane abu yawa yace kana idan haddasa kadhaba yakzibu fil hadisi da'iman ma'ana yana ƙarya a hadisinsa ko a zancensa a koyaushe aw yaghlibu alayhi al kadhib ko kuma mafi yawan lokacinsa dai galibi shine ƙarya ma'rufun bil kadhibi fil hadisi an san shi cewa indai zai magana zai ƙarya akwai mutanen da an san su ko in ka ba wani labari sai ya tambaye ka wage ma wani labari sai ka ce wani ne sai ce to ma'ana an san shi da ƙarya yawa to wanda yake an san shi to wannan irin mutanen su ne waɗanda za a ce akwai shu'uban munafinci tare da su amma ba wanda an saba mai gaskiya bane sai wata ranye ƙarya to kar a ce masa akwai munafinci tare da shi ina fadin da kun gane abin da ake nufi yawa wancan na halin Abu Dharr wani hali ne na musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yawa halinsa ya sani la'alla ba karo ɗaya ba ya faɗi wannan magana shi yasa ya faɗa masa kuma tun daga wannan lokaci la'alla babban abin da za a musare shine babu wannan abu tare da Abu Dharr kuma ya tuba tunda yana cikin manyan sahabbai su ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun riga sun samu shaida su basu mutu akan munafinci ba basu mutu akan kafirci ba dukkanin su ko me suka mutu akan sa abinda Allah madaukaki ya yarda da shi ne tunda ya bamu labarin cewa ayin aljanna wanda ba su ba ko ba shi da wannan shahada ta cewa dan aljanna ne to a kansa za a irin waɗannan abubuwa na hukunci hukunci yawa to shine sai kuma ke cewa aw idha amina wa kadhalika idha ahada ghadara aw idha atmina khana aw idha khasama fajara duk wannan anan ake sawa yace wa amma husulu zalika ala jihati alqilla amma aukuwar wannan ta bangaren karanci a ce ba koyaushe ya aikata hakan ba sauka dan ne laysa hadha dalilan ala shu'abin nifaqi to wannan ba dalili ne akan cewa akwai munafinci tare da shi ba fi man kanat fihi dangane da wanda aka samu hakan wa qawluhu fadin sa dai ce idza wa'ada akhlafa yani idza a'ta alwa'da nawiyan bihi alikhlafa idan mutun ya bada alkawari a zuciyarsa kuma yana nufin ya saba amin wannan zancen da zuko daga cikin magana ibnu rajab dan haka wanda yayi alkawarin tun farko dama niyyar sa kada ya cika to shi ake nufi da yana da halin munafiki mun gane amma wanda yayi alkawari yana nufin ya cika sai daga baya sai ya saba kuma ba shi da uzuri to sako yayi amma baya cikin masu halin munafinci kun gane abun da gaskiya an fahimta za a bambance abun sosai yawa ma'ana wanda halinsa ne shine ake cewa yana da munafinci wanda ba halinsa bane sau ɗaya yayi kaza ko sau biyu an ga haka ba galibin rayuwarsa kenan haka ba sai a ce wannan ya saba wa dai alƙawari yawa amma ba za a ce masa munafiki ba ina ne yani idza a'ta alwa'da nawiyan bihi alikhlafa amma idza wa'ada ala raja'il wafa'i amma idan mutun yayi alƙawari yana fatan zai cika thumma hasala minhu alikhlaf sannan sai ya saba fa inna hadha ghayru muradin huna anan ba shi ake nufi ba a wannan hadisi yawa ai kun fahimci abin da kuku kama huwa mabsutun fi makanihi fi shuruhi yace kamar yadda malamai a cikin sharhoshin su suka fada yana nufin wancan sharhi na Ibn Rajab al-Hanbali wanda muka kawo dazu da kuma maganganu irin na su malam Suleiman Ibn Abdullah Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab kamar yadda kawo mana sanin hadisai tare da fassara su da sharhohin su nan yana da fa'ida ɗan uwana ya Allah ku yi ta hakuri in ina nanata mana waɗannan maganganu su ne ke in fito mana da ilimin da zai mana amfani kuma mu fidda kanmu daga fadawa cikin hadari wajen hukunce-hukunce da mukan yi akan junanmu Allah tabbatar mana son junanmu da kuma hukunci na adalci akan juna wa thabata fi sahihi ya tabbata a cikin sahihi anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce arba'un fi ummati min amri aljahiliyyati abubuwa a cikin al'ummata guda hudu abubuwa hudu ne ana samun su a cikin al'ummata to suna cikin al'amuran jahiliyya al-fakhru fil ahsabi mutun yayi al-fahari da dangantaka sa ko darajar sa shi dan dangi ne shine ma'ana al-hasab dan dangi yawa wat'an fil ansabi da kuma sukan dangantakar wani kace wani shege ko kace ai kai dan halal ne ma'ana shi ba dan halal bane wannan abun yana cikin al'amuran jahiliyya wan niyahatu alal mayyiti da kururuta ihu da kuka akan mamaci ma'ana in mutun ya mutu azo ai ta ihu wayyo an mutu an lalace wannan duk aikin jahiliyya ne wal istiqsa'u bin nujumi da kuma neman shayar da ruwa ta hanyar taurari ma'ana a nemi cewa taurari kaza ita take kawo ruwan sama wannan duk yana cikin lamuran jahiliyya kaga kuma ya ce min ummati me yasa ya ce min ummati a cikin al'ummarsa ake samun waɗannan abubuwa amma ana aikata su to aikata sunan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliyya tare da cewa kuma a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake samu a cikin suwa muminai ashe muminai ana samun wani abu ga imani kuma ga wani abu na jahiliyya tare da su wannan kuma bai sa sun zama kafirai ba mun gane wannan amma karantarwa ake yi a daina waɗannan abubuwa kuma manya-manyan laifuffuka ne to sai ce wa fi sahihain an abi hurairata hakanan a cikin sahihain daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annahu qala yace ayatul munafiqi thalathun idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha atumina khana wannan shine muka fi sani ko yawa wa fi sahihi muslim cikin sahihi muslim har yanzu wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim koda yana yana azumi yana salla yana riya cewa shi musulmi mun gane wannan shi ma malamin suka ce nan me ake nufi wa za'ama annahu muslim الامام النووي اشرحه سيكي cewa wa za'ama annahu muslimun kamilul islami yawa koda mutun yanayin yana raye cewa shi cikakken musulmi ne to akwai wannan abun tare da shi indai halin sa kenan kuma dama ba abun mamaki bane duk wanda ya zama dabi'ar sa ita ce wannan to shikenan dama yana da dabi'un munafikai koda yana raye cewa shi musulmi ne to akwai dabi'un munafikai manya-manyan dabi'u kuma tare da shi wannan karka fahimci wa in za'ama annahu muslim kace a koda yana rayu shi musulmi ne ma'ana kenan mafhumul mukhalafa cewa shi kafiri ne kun gane wannan yace ba haka bane ana zancan kamalul imani ne wa kamalul islam la kullul islami ko kullul imani akwai bambanci abinda malamai suke cewa a wannan babin mutlaqul iman da kuma al imanul mutlaq wannan yana cikin maganganu masu zulfi a babin wannan gefen da yake bukatar dalibin ilimi su fahimce shi bambanci tsakanin mutlaqul iman da kuma al-imanul mutlaq kun taba jin wannan me bambancin wannan da wancan mutlaqul iman da kuma al-imanul mutlaq wa zai tuna mana ko ba mu taba zancan ba duk ɗaya ne a ba duk ɗaya bane to wata ran mai magana akan sa insha Allah zai zo mana insha Allah a cikin babin imani bana so mai nisa daga littafin yau yace wa zakara al-bukhari har yanzu al-imam al-bukhari ya ambata an ibn abi mulaikata daga ibn abi mulaika qala yace adraktu 30 min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi na hadida sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 30 kowanne daga cikin su yana tsoron munafinci ma'ana yana tsoron ya zama cewa an sa shi a cikin munafikai saboda me shi yasa haruwan daga cikin su yake cewa duk mutumin da baya tsoron munafinci to munafiki ne ta ya ke nufi da wannan zancen ma'ana imaninsu ne gangariya shi yasa suke tsoron su aikata wani abu daga cikin fisalul munafiqi don haka suna tsoron ya zama cewa an sa su cikin munafiqai shi yasa har Umar ke tambayar Hudhaifa sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wa sallama da yake ya san sunayen munafikai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga masa wasu munafikai umar yake tambayar huzaifa da Allah da ni a ciki ku duba ku gani umar fa wane ne umar amma yake wannan saboda karfin imanin su tawazu'un su ne mai karfi ba wai ma'ana a zuciya wannan masu shi'a su ne in suka ji irin wannan hadisi sai to ai kun ji gashi nan yawa dama ashe munafincin ne a zuciya su shi yasa suke tsoron a ce munafikai ne su wannan kuma wato daraja ce a musulunci mai girma ka kai kusanci ga Allah kusancin ka ya kai matuƙa shi yasa ake tsoron mutum ya zama cewa yana cikin waɗanda suke suna munafinci ba wai saboda ya yadda cewa yana cikin masu munafincin bane mun gane wannan amma tsoro ne saboda me aqidar ahlus sunna da ma ta ginu akan abinda ake ce me raja'i da khaufi da'iman mutum ya zama bainal khaufi war raja wato tsakanin tsoro da kuma fata ma'ana kana sa ran Allah madaukaki zai gafarta ma a lokaci guda kuma kana tsoron azabar Allah kada ya zama cewa mutum shi yasa dama suka ce al-amnu minan nifaqi nifaqu amincewa munafinci to shine munafinci ma'ana ka kwantar da hankalinka cewa kai ba za ka zama munafiki ba suka ce wannan ita kanta alama ce ta munafinci amma idan kullun kana tsoron ya Allah ya Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me ya Allah muna roƙonka ka tsayar da mu daga munafinci in annabi zai wannan addu'ar kaga kenan ashe duk wanda ka ji ya faɗi wannan ta babin addu'a ne dama ya Allah ka tsare mu daga munafinci ya Allah ka tsare mu daga munafinci mun fahimci abin yawa baya nufin cewa mutum ya san a zuciyarsa cewa shi munafiki ne tayyib to mu tsaya nan saboda akwai wasu maganganun dogwaye dangane da abubuwan da za mu zo kansu insha Allah musamman a cikin waɗancan sharhohi yawa mu tsaya nan insha Allah darasin gaba sai mu tashi akan waqad qala Allahu ta'ala wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idhnillah wa alaikum assalam insha Allah malam kamar da kake magana cewa ana so a kaji wata kofa in Afrika ta furci na'am kamar yadda malamai kaka na Abu Sunna suka yi sukan da cewa duk wanda yake mai kira shi ana ganin shi kamar kafiri ne to an bi so a ce kenan suna aiki irin na kafiri ne eh dangane da kowanne da shi'a da ba shi'a ba duk wanda yake kan wata hanya da ba daidai ba abinda zaka yi hukunci akai shine aikin da yake kai aqidar da yake kai kafirci sai in ta kafircin ce tunda a cikin aqidun shi akwai abinda ke kafirci akwai wanda kuma bai kai kafircin ba yawa dan haka abinda yake kafircin ne sai a cewa wannan abu kaza kafirci dama zancen shine la yalzam mutum bi ainihi ka ce wane ka kira sunansa ka ce kaza sai ka ce masa kafiri shine zancen kawai yawa ka faɗe shi da sunansa da wanda aka san shi ko dan unguwa kaza ko makamancin wannan shine aka faɗa duk mutane ba a haka illa ne ka ce kai wajen mu'amala ka da shi tunda yana kan aqida kaza ba za ka yi mu'amala da shi akan kaza ba saboda aqidar da yake kai ta kafirci ce mun fahimci wannan yawa wannan kuma aka ga da bambanci da shi da wancan amma jumhurin malamai suna kan wannan magana cewa duk wanda ke kan aqidun shi a ya san aqidun da ilimi yake yi yawa to ana dora umuman kafirci akan sa ba akan ashkas mutane dai ba ka bambance tsakanin ashkas da kuma umum ko to shine abin da suke yawa amma akwai waɗanda suke su kuma abubuwan su mafi yawa akan jahilci suke sun dauka hakika wannan hanyar ita ce hanyar ahlul baiti ko yawa wannan hanya kuma ba ta ahlul baiti bace shi yasa dama yake da kyau in ka bi mutane wajen bayanin cewa ai ga hakikanin hanyar ahlul baiti ba ita ce wannan ba a hankali mutane ana samun wanda suke fahimta amma waɗanda suke akan ilimi suke yi sun karanta abin sun sani saboda suna amfanuwa da tafiyar ko kuma wata maslaha dai ta hawa ta san zuciya wannan malamai sun faɗi magana cewa manya-manyan malaman su hakika akan kafirci suke saboda kiran da suke yi wajen musamman abin da ya shafi ƙaryata abin da Allah madaukaki ya karrara a cikin alkur'ani na kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ko nassoshin qur'ani kuru-kuru sun tabbatar da shigar su aljanna wannan kufur ne yawa babu kokonto akan wannan Allah madaukaki ya tsare mu wa alaikum salam to
yabiya kamar kace mahdi ya zo kara waje tari da wada
na'am ko hanzu sanin dan samu iska ko na'am suna da wuridi na'am na'am
da wannan wurdin da cewa na mahdi
na'am
sadda kuma ba sai suka ce ba sai karun mahdi ma ya tsare sai wasu kuma suka zo suka ce su kuma ai isa ne ba
annabi
isa ma ya bayyana
na'am
wurdin da mahdi yake da ba isa suka ce ba zai zo da wani addini ba
na'am
amma ya zo da wurdi irin da mahdi amma kuma za a yi kowace sallar da azhar da asar da duhurba da
na
kowace sai an yi wannan wurdi an yi da'ira a kewaye an yi
na
sura da bu a lungu muna su wanda amma da jahilci suke
na
babu ilimi to wanda su ne za a kira su
a dama ai su mu kullun abinda yake abinda malamai suke gaya mana kuma ya kamata mu dauke shi duk al'umma kana son gyaran su to ka bi musu ta hanya mai kyau da zaka gyara su shi asalin abun ba wai shine mu nemi zancen kafire ne ko ba kafire bane wannan kare zama shine a gaban mu kafircin da ake ciki a duniya yana nan da yawa a ko ina a cikin musulmi akwai a cikin wanda ba musulmi ba akwai amma babba in mu muna son da'awa babban abin da zamu kar mu dauki babban zancen mu shine waɗannan mutane sunan su kafirai tukuna mu fara zancen ilmantar da su su gane hatsarin abin da suke ciki eh dama yan bid'a ne tunda ba sunna suke ba yawwa amma abin da ke ciki na kafirci wasu ma ba su san kafircin bane sai sa ibnu taymiya wata rana ya zauna da sufaye da shi da sufaye sufaye masu wahidatul wujudi masu cewa Allah yana nan ko ina su ne Allah ya zauna da su ya ce da ni ne na san amana kai da ku a matsayina kuke na yadda ku ni na san aqidunku da ku ne a matsayina da ku kafirai ne ka fahimci abun yawa saboda ni na san aqidin naku amma ni na san ku ba ku san aqidar ta ku yadda ya kamata ba dan haka akwai bambanci wajen yadda zaka yi ta'amuli da mutane a irin waɗannan abubuwa ma'ana idan mutum ya san hakikanin abin da yake kai ba zai wannan kafircin ba shi yasa dama ake son ai ka bi shi a hankali har ya gamsu din kai ba wai murnar ka bace cewa zama kafiri ai wani kafiri ne shikenan kai ka gama aikin ka so ake aika tallafo shi ya dawo cikin haziran abin nan garken musulmi a zama tare don haka in ka fare masa da hukuncin cewa shi kafiri ne ko ba zai saurari zancen ba amma akwai abubuwa shi ya dauka wannan shine matukar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba matukar san Allah ne ya zama yana bin wannan hanyar ta sufaye da sauransu akwai abubuwan da kuma kafircin ne wani ya san hakan ana fada sai kaga wasu har suna tsorata shi yasa sai yake gaya masa cewa ni da kun san abin da na sani to da nayi muku hukuncin cewa ku kafirai ne amma tunda ba ku san abin da na sani ba to ba zan muku wancan hukuncin ba akwai wani malami da na ba ku labarin sa yana cikin manya-manyan masu gaba da Ibn Taymiya a cikin manyan malaman sufaye a Sham su suke kai shi kara gurin sarakuna a daure shi a cikin kurkuku wata rana da ya mutu na ba ku labarin nan anan ko da wannan malamin ya mutu kuma dan mai wannan harkar dariqun sufayen ne da ya mutu kuma shine babban abokin gaban Ibn Taymiya a gari sai Ibn al-Qayyim dalibin Ibn Taymiya ya taho da sauri ya zo gun Ibn Taymiya yana ce masa ka ji wani abun alheri da ya faru yace me ya faru ai malam wani ne ya mutu dazunan da safe yana gaya masa wannan sai ran Ibn Taymiya ya baci yace kai ya za a kai haka ya za a kai wannan mutum ya mutu ka zo ka bani labarin cewa mu yi murna wani ya mutu shine ya tashi a lokacin ya tafi ta'aziyya gidan mutumin shine fa babban abokin gaban sa kuma masu kai shi kara akan wannan yaje ya yi musu ta'aziyya yace ku dauke ni a matsayin sa daga yau mun fahimci wannan ma'ana ku dauke ni a matsayin sa duk abin da kuke so ku zo zan muku ku dauka wannan mai gidan naku da ya mutu yau ni ne a matsayin sa wajen biya muku bukatun ku na rayuwa ya taimaka musu da abin duniya ya taimaka musu da wannan da wannan yanzu wani inda a ce yana da wani da babba shi wannan mutumin gaba sa da Ibn Taymiya za ta ci gaba za ta tsaya haka abubuwan sauki ne da su in ka dauke su da wannan hanyar amma da ka dauki cewa a'a kai abin da ka karanta a littafin shine wanda ya kaza kafiri ne shikenan kuma sai ka dauki duk wanda ka gani yayi wannan abun ba tare da irin bin wannan daki-dakin abubuwan da fahimta su ba to sai ka ga cewa ba za a shirya ba to Allah mu dauke ya kara mana ilimin da kuma bi abubuwa yadda ya kamata a ilimance sannu-sannu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani yau malam da na dakatar da kai wa alaikum assalam tuna bana ji amma na'am ake giba ake yi da shi na'am ba a san me zai ba na'am ka ba shi shawara ko ka ba shi labarin an yi da shi a saurara ina jinka ina ji ci gaba na'am na'am na gane nan can da ya dawo yawwa na ji na'am na'am yawwa amma bayan ka tafi mun yi da kai har mun ce kaza mun ma mummunan zato yawwa ma'ana an ɗauke su sun ɗauke ka a matsayin ka je ka ɓata su a wurinsa kai kuma niyyar ka shine ka kawo gyara na'am to me tambayar a ciki na'am 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 to na gane asali dai abinda ake cewa munafinci ba shine yi da mutane ba yi da mutum daban munafinci daban indai ka fahimci darasin mu ma'anar munafinci shine ya zama abin da ke zuciyar mutum daban da abin da ya faɗa daban sannan shi mutum in baya nan a yi da shi laifi ne kuma abin da kai ka kyauta ta ɓangaren kai ka faɗi cewa ka yi da shi kawai dai da abin da ya fi dacewa shi ne da ba ka faɗi cewa da wane da wane masu yi ba ya haƙuri yau dama saboda kar ka aukar da wata matsala tsakaninsa da sauran kai tsakaninka da shi sai ka ambata masa wane ka tafi kaza wallahi mun yi wani abu mun faɗi wasu abubuwa a kanka wanda ba su dace ba yauwa kuma ni ina ciki shikenan ka tsaya iya wannan da Allah ka yi mana haƙuri ka yafe mu amma gaskiya nasiha muke so mu mun yi zaci ka je ka yi kaza ne amma muna sa ran ba hakan akai ba muna fata kuma insha Allah nan gaba ba za ka sake ba shikenan ba zai ji zafinka ba insha Allah kuma ba zai je ya zagi waɗancan mutanen ba a'a kai haƙuri ka zauna da ƴan uwanka abokanka ka zauna da su kai hulɗa da su lafiya ba matsala insha Allah wa alaikum salam akan mene
da kai bayani akan cewa mutum ya san kai kace yake yana so ya tabbatar da hakan gaskiya ne
na'am
wannan mutum shi aikinsa kawai idan mutum ya laifi ko kuma rashin gaskiya
na'am
wani ya zo ya ɗauke shi a kan
kamar lauya kake so ka ce na'am duk suna ciki duk wanda za a zo a ɗauke shi ai shi harkar lauya akwai inda take mutane amfani waɗanda aka zalunce su a amfani da lauyoyi su taimaka su kwato haƙƙin mutane wannan akwai alheri a ciki kuma ba za a ce ba kyau ba ta wannan gefen amma dama mutumin da yake ba shi da gaskiya ya zo ya gaya wa lauyansa cewa wannan abin fa ga yadda aka yi ni ne na yi amma dai lalle gashi ga abin da za mu yi yarjejeniya da kai ka je ka fidda ni wannan shi ne zancen yauwa duk lawyer da ya wannan yana cikin wanda idan ka san mafajara yawa zai je husuma a kotu ya kaza da kaza kuma ya tabbatar da ƙarya ta bayyana a matsayin gaskiya ya bata gaskiya ta bayyana a matsayin ƙarya yayi fujuri yawa kuma duk abin da yace akan wannan yace abin da ba daidai ba Allah ya kiyaye to mu tsaya haka nas'alullahi salamata wal afiya Allah madauki samu na albarka a rayuwar mu Allah madaukaki ya kuma taimake mu wajen tsare addinin mu Allah ya taimake addinin musulunci da musulmi Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya hada zukatan mu Allah ya ba mu hadin kai duk abinda zamu yi na taimakon wannan addini Allah ya karfafa zuciyar mu akai ina tuna wa ƴan uwan mu kuma da Allah a ƙara dagewa wajen addu'a da neman Allah madaukaki ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan kuma mu ƙara dagewa da Allah wajen ayyukan alherin da muka sa a gaban mu na taɓe mana tambihi kwanaki akan aikin masallaci da ake yi cewa babu fa wanda za su tashi su yi wannan aiki in ba mu tashi da shi ba kuma ina jin har an yi wani kokari an zaga masallatai an dora kowa ya alƙawarin abin da zai ko to dan Allah mu taimaka mu rike wannan abu duk wanda Allah ya hore masa abin da zai taimaka a abin nan wannan shine ginin da za mu yi mu same shi kuma a lahira duk abin da muka yi muka ci a cikin mu namu ne a amfanin duniyan nan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duk wanda ya gina masallaci Allah subhanahu wa ta'ala zai gina masa gida aljanna wannan ba sai yayi shi kadai ba ko da haduwa akai wannan ya kawo kaza to kada kamar kana da tabbacin insha Allah Allah zai maka gida aljanna wannan ko bai kamata mu yi wasa da shi ba yawa dan Allah a sake daurewa a sa kaimi a wannan aikin mu ga cewa insha Allah an gama shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali kuma mai alfaharin mun yi gidan mu daga farko har zuwa karshe mun kare Allah ya sa mana albarka a ciki Allah ya kara mana hadin kai tsakaninmu da kyakkyawan zato ga junanmu da kuma son mu zauna lafiya واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين